Kun saurari sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25-31-41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar ta Niger a Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio dake Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Wa sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan dare na sabuwar shekarar 2019 Ibrahim Kalamu Sigirba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan daren to yayin da aka tsoma kafa a shekarar 2019 shin an ga wani ci gaba a bangaren lafiya a shekarar 2018 da aka bari
an samu ci gaba a kasashen da suka riga suka yi ta to daidai kuma kana fama da matsala ta rashin haihuwa wanda wata kila wayewa ta sa su yan mata ba su haihuwa to sun fara yawa kuma wannan yana tasiri a kamfanoni da sauransu
to a yayin da Najeriya ke kan murmurewa daga tashin hankulan da suka marabci shekara ta 2019 malaman addinai sun ba da shawara
in an taba shanun fulani sai su kai kara in an taba gonan wani sai ya kai kara
to yau bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan abubuwan da suka faru a shekara ta 2018 da fata da kuma hangen da ake ma shekara ta 2019 lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-2-5-5 amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya
To jama'a assalamu alaikum. An shiga yini na 11 bayan da aka rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka yayin da aka shiga sabuwar shekara ta 2019 inda har yanzu shugaba Donald Trump da 'yan majalisar dokokin kasar ke kairuwa rana kan kudaden da shugaban ya nema na gina katanga akan iyakarin Amurka da Mexico. Yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai sun ce da zaran sun kama aiki a ranar Alhamis mai zuwa za su yi maza-maza su amince da wata doka wacce za ta ba da damar a sake bude ma'aikatan gwamnatin. Waɗanda aka rufe su tun a ranar 22 ga watan Disambar bara sai da kudaden da 'yan Democrat din za su amince da su a cikin dokar ba za su hada hadda kudaden da shugaba Trump ke nema na gina katangar ba ko da yake babu tabbacin cewa majalisar dattawa ita ma za ta amince da wannan doka Jami'ai a Somalia da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ce sojojin ƙasar sun kashe wasu mayakan al-Shabab 6 ba tare da an gurfanar da su a gaban kuliya ba Kwamandan dakarun Somalia Farah Muhammad Turba ya faɗa wa sashen Somalia na Amurka cewa mutanen da aka kashe sun kwashe tsawon watanni 5 a fursuna suna kuma daga cikin wani gungun mutane da ya kware wajen kisa. Ya ƙara da cewa an samu hannun ɗaya daga cikin mutanen dumu-dumu a lokacin da yake kashe wani sojan ƙasar kuma cafke shin da aka yi ne ya kai ga kama sauran mutane 5 waɗanda da ƙarshe aka kashe su. A ranar Lahadi aka harbe mayakan na Al-Shabab a garin Badhiye mai tazar kilomita 300 daga Mogadishu babban birnin kasar. 'Yan uwan mayakan da aka kashe waɗanda suka tuntuɓi muryar Amurka sun nuna korafinsu kan yadda aka kashe musu 'yan uwa ba tare da an yi musu shari'a ba. Amma kwamandan dakarun kasar ya ce su sun bi umarni ne da ministan tsaron kasar ya ba su. A can kasar Japan akalla mutane 8 ne suka ji raunuka daban-daban bayan da wani mutum ya kutsa da motarsa cikin jama'a da gangan a wani titin birnin Tokyo da ya cika makil da jama'a. Jama'ar da suka taru akan titin sun hallara ne domin gudanar da bukukuwan sabuwar shekara. Wannan lamari ya faru ne da safiyar yau Talata a titin da ake kira Takeshita a wata fitacciyar unguwar sayar da tufafi mai suna Harjuku dake kusa da lardin Meiji. Rotanni sun ce 'yan sanda sun cafke wani mutum wanda shekarunsa ke tsakanin 20 da 'yan kai inda aka tuhume shi da laifin niyyar aikata kisa. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi gargaɗin cewa zai kawo ƙarshen 'yar fahimtar da aka samu tsakanin ƙasarsa da Amurka. Muddin Amurkan ba ta amince bata daina ci gaba da yunkurin kakaba takunkumi da zai kai ga kwance kamar yakinta ba. Yayin jawabin murnar sabuwar shekara da ya yi sabu yi, Kim ya ce Koriya ta Arewa ta kuduri aniyar kin ci gaba da samar da makaman na nukiliya ko kuma yin gwajinsu.
나는 앞으로도 언제든 또다시 미국 대통령과 마주 앉을 준비가 되어 있으며 반드시 국제사회가 환영하는 결과를 만들
예제 아마 이든 아무리 카테케무 마꾸라 하여튼 틸레스타 워낙 아부 아카무 타한열 까까바 타콩쿠미 바타르다 치카 알까우란 데테이 아가반 두니아바 bamu da wani zabi da ya wuce mu dauki wata sabuwar hanya wacce za ta kare yancin kasar mu tare da samar da zaman lafiya a yankin tekun Koriya a lokacin wani taron koli da suka yi a bara a kasar Singapore mai cike da tarihi shugaba Trump da takwarar aikin sa na Koriya ta Arewa sun cimma wata kwarewar matsaya a watan Yuni amma an gaza dabbaka matsayar saboda wasu dambun batu wato bukatu da Koriya ta Arewa ta nema na sassauta mata takunkumin da aka saka mata da kuma adawar da ta nuna kan bukatar da hukumomin Washington suka mika ta neman Koriya ta Arewan ta kwance lamarin makamanta kafin a dage mata takunkuman.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani yau take ranar farko ta shekarar 2019 don haka kamar shirinmu na yamma shi ma shirinmu na dare zamu yi masa shimfiɗa ne da batun sabuwar shekarar. Fannin lafiya dai na ɗaya daga cikin muhimman fannonin rayuwa. Dan haka mun tuntubi shugaban asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria Professor Balaraba Sani Garku dan jin irin ci gaban da aka samu a fannin na lafiya da kuma akasin haka a shekarar 2018 da kuma hangin sa ma shekarar 2019 sai yace
a shekarar 2018 akwai ci gaba kwarai da aka samu a duniyar da kai nisa misali kamar su can kasashen Turai da Amurka da ma su ba su da matsala ta harkar lafiya kowa ya tafi da matsalar su cikin minti biyu yana iya samun likita ko a zuwa da su ba ko da a kasuwa ne to akwai ci gaban wannan wanda har ya kawo cewa ɗan rayuwar su an lura cewa ya ƙaru misali har zuwa a wuce shekara zuwa da iyaka a kasashen su nan kuma matsalar rasuwar da sharshen yara ko kuma jikatuwa ko wahala wajen haihuwa da ake samun iyaye mata su da su da yara wanda su yan shekara biyar su da su kuma duk an samu ci gaba a kasashen da suka riga suka yi nisa to sai dai su kuma a kimiyyar likita na bincike na wakila yawan mutane sauransu tana fama da matsala ta rashin haihuwa wanda wakila wayewa ta sa su yan mata ba su son haihuwa sai zama na cewa an fara samun matsaloli sun fara yawa babu ƙananan yara kuma wannan yana tasiri a wanda kila ma'aikatun su da kuma wanda kila wuraren kamfanoni da sauransu to shi yasa ma suke ta kokarin yana za a yi su ba da karfin gwiwa wa mata su yake ta samu dai ta hanyar ko na dade ko bi da sauransu to wannan yana karfin da suke nemi ta to sai kuma mu a Afirka kasashen mu na Afirka an samu ci gaba wanda dama mu muna da matsala ina ganin da za a yi manta ba a shekarun nan ne wannan kasar Kenya Uganda aka ba shi Nobel Peace Prize na taimakon da yake wajen mata da aka nufi fyaɗe da sauransu yana da operation yana lura da su da sauransu wannan ma yana da tagarin ci gaba ne a ɓangaren harkar lafiya ta kasashen Afirka. Sannan a wannan shekara na 2018 shi ne aka samu ƙasa ta yi wanda wata sai a cikin abin da muke kiransa universal health coverage wato kowane ɗan ƙasa yana da kusantuwa da harka ta lafiya wanda da ya tashi da matsala akwai asibiti wanda zai je kuma an tabbatar da cewa asibitin nan yana da nagarta. Sannan akwai matsala ta malaria a mu a kasashen Afirka an samu matsaloli a cikin na malaria ana da saboda tsibirorin gwamnati kuma abin da muka lura da shi ne wannan zaiyakan yi a daidai lokacin da malaria take zama nan ne a gefe aka fi samun ta farkon ruwa da ƙarshen ruwa irin ruwan sama misali damina ta fara a lokacin da samu wannan zaiyi mai zafi da kuma ƙarshen ruwa ya fara fitowa kuma ana samun wannan zaiyi mai zafi to amma yawanci kasashe sun yi kwanciyar din da sun samu sun shawo kan zalitin zaro kamar su kasar Eritrea da kasar Zambia. Sai mu tsallaka mu je kamar a ciwon HIV wato ciwo mai karya garkuwar jiki a wannan kasashe da yawa a kasashen Afirka sun lura da ci gaba wajen canza ɗabi'a na ɗan adam wanda dama shi ne matsala. Zan yi mata abuwa ba tare da kariya ba ta zuwa barkatai ba kai ba jirgi da sauransu a kuma an samu ci gaba da wajen wayar da kan mutane akan wannan ciwo. Abu na ƙarshe a kan ciwon sida shi ne yawancin ƙasashe jama'ar da suke da kai wannan ciwo sun samu magunguna kan farashi mai sauƙi ko ma a kyauta sannan sai kasashe da yawa sun ba da rahoton cewa allurar rigakafin da ake na ciwon tanda wato measles kenan ya sa an ma samu raguwa kwarai da gaske na rashe-rashen yara da ake samu da wannan ciwo na tanda. To wannan shine a taƙaicen taƙaitaccen abubuwa da suka faru a duniyar ciwon lafiya. Sai da muna da matsala a Afirka wanda ya kamata kuma kaman koma baya ke yanzu a ce muna da matsala na ƙudurorin gwamnati.
To Professor, menene fatanka da kuma hangenka a shekara ta 2019 da muka shiga?
To gaban a duniyar da ta riga ta ci gaba, fata na shi ne a tsarin za su yi minita yanzu sun kawo ma wato ko da tiyata za a yi masu wato kaman mutum-mutumi ne robot kenan. Suke tura saboda akwai abin da ake gudu na wato daukan yada cuta ta wanda ake dauka ta hannu, akwai robotic surgery wanda mutum ma ba zai zo jikin mara lafiya ba ko dai yana daga wani ɗaki shi mara lafiya yana kwance ana masa aiki da karafuna wanda kuta-kuta ba wani cuta a gurin, ko kuma shi mutum-mutumin da kansa ya je ya aikin wanda gaba ɗaya ba maganar kwayan cuta a jikinsa ana ma iya ɗaukarsa a sa shi a cikin injin wanke jiki a gasa shi ya zama duk kwayan cuta kuta shi wannan mutum-mutumin ya zo ya aiki lafiya lau. Duk wannan dai abin da ya karu saboda su ci gaban su gaskiya ya riga ya wuce namu. To mu Afirka abin da nake fata shine gwamnatocinmu su bi tsoron Allah su zo su yi ƙudurin da zai kare talaka da zai kare wanda ba shi da ƙarfi a harkar lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
Profesa Balaraba Sani Garko kenan, shugaban asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, ke bayani kan ci gaban da aka samu a shekarar 2018 a bangaren lafiya da kuma hangensa a shekara ta 2019. To ganin yadda tashe-tashen hankula suka yi bankwana a shekarar 2018 a sassa daban-daban na Najeriya, malaman addinai sun yi kiran da aka yi zuciya nesa kuma gwamnati ta tabbatar cewa doka na aiki a shekara ta 2019. Zainab Babaji gare ki.
Duk da yake a yanzu an samu kwanciyar hankula a yankunan da lamarin ya auku, shugabannin al'umman na kiran jama'a su rungumi aƙidar haƙuri da juna musamman a cikin wannan sabon shekara. Reverend Saleh Usaini yace jama'a su rika mutunta junansu.
Ran mutum a wajen Allah yana da muhimmanci, kuma kowa ya kashe mutum zai je bada lissafin sa. Gwamnati da ta sa police da kotu-kotu suna fitar da haƙƙin mutane, to da in an taba shanun Fulani sai su kai ƙara, in an taba gonan wani sai ya kai ƙara, to in ka kai ba kowa ba sai magana ya mutu. Na yi tafiye-tafiye a kasashen waje wurare daban-daban, kin sani ba wai suna da wani doka ne daban da namu ba, duka dokokin iri ɗaya ne, kin san bambancin dokoki na aiki a ƙasansu, mu namu baya aiki a nan. Shi yasa Fulani suna so su rama, kabilu suna so su rama, amma tsa dokan ƙasar nan yayi aiki. In ji mai wasan macijin tsumma ya ce ‘yan kallo lafiya shi ma lafiya.
Shi ma shugaban majalisar matasan musulmi a Najeriya Malam Sani Suleiman ya ce zaman tattaunawa tsakanin al'umma zai taimaka wajen samun kyakkyawan zamantakewa.
A samar da yanayin da zai dinga samar da zama da tattaunawa tsakanin shugabannin addinai da shugabannin kabilu, ba wai kawai zama na lokaci ɗaya a tashi ba, a'a ya zamanto ana amfani da wannan a matsayin wata hikima, wata hanya na taran matsalolin nan kusa kuma a warware su, damuwoyin da kowane gefe suke da shi a duba shi a warware shi a kalli matsalar a matsayin matsala ce ta ƙasa, ba matsala na wani yanki ba, domin matsala ce da take rusa fannin ayyukan noma, ko dai noma ne na tsirrai ko noma na dabbobi. Musamman tunda gwamnatin ta Najeriya yau tana ikirarin cewa ɗaya daga cikin cigaban da take samu shine samar da hikimomi da dabarun inganta aikin gona, to lallai kar ta bari wannan matsala na rikicin makiyaya da manoma ya maida wannan nasarar da ita gwamnati take kirari ta samu baya.
Shugabannin addinin kenan ke kiran zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Wannan haka ne kuma a gaida Zainab. To an jima kaɗan, kuma ku masu saurare za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan al'amuran shekara ta 2018 da kuma fata da hangenku ga shekara ta 2019. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira
ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To da alamar za mu fara ne da Kaduna, garin gwamna wake kan layi a Kaduna.
Kalmar Sigarba, barka da lasariya.
Barka mutala.
Sunana Mursala, ina kiran ku da garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Haka.
To a muna yi muku da kudika al'ummar duniya ba maraba da shigo wannan sabon shekara.
Sai ba muna ba.
A yadda muka ga karshen nan da ta wuce, wannan Allah sai ta mu ga farkon ta lafiya da tsakiyarta da karshenta. To a kalmar Sigarba daidai gurgudu sun dan faru. Duba da ƴan kananan sace-sacen mutane kuma ƴan harbe-harbe da kuma rikici-rikici tsakanin al'umma haka. To amma da shekaran ta zo gab da ƙarshe wannan shi abin sauki, to muna fata ba mu so kuma a ƙara maimaitawa. Sannan kuma kuma ɗin gaskiya muna ƙara roƙo a shekaran nan da za mu shiga. A da wani lokacin Obasanjo kuna haɗa mana shirin na FAHM na jihohi, kun ji kallon da Ghana ce Niger. Muna fata ta za ku dawo mana da wannan shiri, a kuna jona shirye-shiryen ku da FAHM, don mutane da yawa suna cewa mun samu dama mu gaya muku ba su da wani manyan rediyo da za su dinga sauraron ku. Da fatan kuma shekaran nan za ku mana wannan kokari, fata za ku tashi lafiya.
To mutala, da fatan wato shugabannin gidan rediyon za su ji wannan kuki naka, don za mu miƙa ta kuma su yi aiki da ita. To har yanzu dai mu makale a Kaduna. Wani wake kan layi a Kaduna ilayo?
Wa
alaikum salam.
Ana yi ne madaci karamar hukumar Kauro jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jinka.
To wato ni zan yi kira ne gaskiya game da ɗan jaridun Najeriya, saboda shi harkan jarida harka ne da ya shafi kowane bangare, waya Allah, addini, zamantakewa da kuma al'ada, duk inda dan adam yake yana buƙatar bayani. Ga zaɓe ya kawo kai, muna fatan za su zamanto su ma za su bar su gudunmu don ganin an yi zaɓe yadda ya kamata. Kuma sa'in nan zan yi kira da gwamnatin tarayya, wannan shekara da aka shiga gaskiya manoma sun sha wahala game da harkar noma, tsakanin da Allah suna sai da kayan su yadda bai kamata, musamman masara. Irin ba da damar da suka shigo da masara, ya kamata a ce gwamnatin ta tsaya da shi tsakanin da Allah. In ba haka ba, wallahi wannan tsari nata na noma zai rushe tsakanin da Allah.
To mun gode sosai, da fatan gwamnati za ta ji wannan shawara taka. Bari mu kada kanan dabo wake kan layi a Kano.
Mallam Ibrahim Almasi Garba, barka da dare.
Barka da mai rido.
Sunana Alhaji Musa Garu, amma daga kanan dabo.
Taka.
To alhamdulillahi, idan muka dauki wannan fatan alkhairi da muke ga wannan sabon shekara, muna kira ga kaman bangaren shugaban sojoji na Najeriya Malam Tukur Burtai. To ya kamata gaskiya idan akwai wanda suke tsaya baya akan wannan al'amarin tsaro a Maiduguri, to ya kamata ya lura da cewa ya kishin wannan jiha ta yi ce. Kuma muna kira ga shi kanshi shi wannan abin nan ministan tsaro na Zamfara, shi ma ya kamata a ce tabbatar da cewa an murƙushe waɗannan 'yan ta'adda da ke Zamfara a wannan sabon shekara. Kuma kamar yadda mutala ya maka ɗan wannan ɗan ƙorafi dangane da za ka ga mu nan muna ɗan sauraron watsa labaran nan a FM da sauransu. To amma matsalar da muke fuskanta lokacin da Halima Safar Sokoto ya zo mun haɗa shi a cikin shekarun da ta wuce, wajen kwana 20 kenan da suka wuce baya, mun tattauna da shi akan wannan, mun yi wannan ƙorafi. Ya kamata to a daure a duba mutum da lokacin mulki Obasanjo an soke, to muna kira ga shugaban ƙasa Buhari inda dama ya dawo mana da FM mu riƙa ji ba tare da wani an sai wani rezo na canjin waje ba. Ƙarshe ne maka.
To kai ma muna maka fatan alheri. To bari mu kaɗa jigawa wake kan layi a jigawa.
Yawa, kana magana da Sabo Tundu mai raba a garin Iliya Karamar Hukumar Tauraron Jiha Bin.
To Malam Sabo, muna jin ka Malam Sabo.
Yawa, shugaban ƙasa duk Allah duk Allah a daure wannan matsaloli na Zamfara, sai a daure a samu kan abubuwan nan duk Allah, saboda mutanen mu suna shan wahala wallahi.
To da fatan
jama'a tsaro a gurin yadda ya kamata.
To da fatan
daga safin tudu ne na magarin Iliya Karamar Hukumar Tauraron Jiha Jigawa.
To kai ma ka tashi lafiya, muna maka fatan alheri. Bari mu kaɗa jamhuriyar Niger. To da alamar layin jamhuriyar Niger ya katse, to bari mu koma jigawa ɗin. Wake kan layi a jigawa har ila yau.
Alhaji Ahmadu Kiya a ƙarƙashin jigawa, haɗe da ke sauran nan doki.
To ɗan haɗe da muna jinka.
To wannan shekara ta zama na da bakin ciki mu mutanen Baga. Kuma mun shigo da bakin ciki mu mutanen dauran Baga. Muna fata dan Allah dan Annabi wanda suka samu wannan cikin wannan akuba Ubangiji Allah ya shirye shi. Kuma ba masu ciwa bane Allah ya bisu da aniyarsu fatan ku da lafiya.
To Allah ya shirye su da kuma fatan za ku samu sauki wannan al'amari. Bari mu kada jihar Niger. Wake kallaye a Niger? To muna jin ka sai dai layin ka na rawa muna jin ka. To da alamar dai layin ka akwai matsala ya ma katse. To kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku kan abubuwan da suka faru a shekara. To bari mu je mu Kebbi. Wake kan layi a jihar Kebbi?
Ibrahim get chicken.
To Ibrahim muna jinka Ibrahim biyu muna jinka.
Ni dai ina fatan dai Allah shekarar gadar muka shiga sabo durkitin da ake Allah kawo saukin ta kuma ina kara roko Allah ya baba babu wari lahiya ya bashi karhin mulki Allah ya sa a tashi lafiya.
To Malam Ibrahim mun gode sosai da wannan addu'a mai muhimmanci. To daga Kebbi bari mu je mu Bauchi kusa da Jos Kwata. Wake kallaye a Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba muna jinka.
To ra'ayina ne yau a sabon shekara na shekara ta 2008 ta kare muna fata abubuwan da ya faru na tashin hankali Allah Ubangiji ya sauke mana. Sannan kuma shekaran da zamu shiga da muka shiga yau na shekara ta 2019 alhairan da yake ciki Allah ya ba mu shi. Sannan kuma muna roƙon ita kanta gwamnatin tarayyar Najeriya ta kula da su kansu ma'aikatan gwamnati da ake ta cece-kuce akan magana albashi. A zauna a duba a ga abin da zai iya yiwuwa a ƙara wa ma'aikatan gwamnati. Sannan su
to mun gode sosai. Daga Bauchi Yakuba bari mu koma Kaduna garin gwamna. Ke kalla ya Kaduna?
Assalamu alaikum Rabu mai manja da kanwa dokar da yare.
To Malam Rabu muna jinka.
To gaskiya a ƙarshen nan zamu jinjina mu gwamnati a wannan shekara tunda kaga ba a yi wuyan mai ba. Ya duk shekara da ta zo ƙarshe mai sai an kira ita. Mutanen Gombe su yaba ban yi na ji shiru duk ba wanda ya kira ta wannan. Saboda haka ne dama ne fatan Allah ki mutse mu. A samu wannan magana na wata jini jinjina mu wannan gwamnati a wannan karan mai gashi nan ba layi ya wadata kuma cikin sauki alhamdulillah mun gode.
To mun gode Malam Rabu kai bayani sosai kuma jama'a za su yi wata kila zaka ankarar da wani nan gaba ya yi wannan godiyar. To bari mu je mu Kebbi. Wake kallaye a Kebbi? Wake kallaye a Kebbi ka dan rage karar rediyon ka. To da alamar dai mun samu matsala layin malamin na Kebbi ya katse. To kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku kan abubuwan da suka faru a shekara ta 2018 da kuma hangen da kuke ma shekara ta 2019 da aka shiga daga yau din nan. Saboda wato aka ce waiwaye adan tafiya. To bari mu je mu Jigawa. Wake kallaye a Jigawa?
Muna magana da Dadan Salisu Tsafan.
To muna sauraron ka.
Gaskiya mun alhini ne muna furin wannan abubuwa. Allah kuma ya tabbatar mana da alheri. Hello?
Muna jinka. Ci gaba.
Abin da ya faru wannan shekara Allah ya kiyaye ne mu. Wannan shekara da muka shiga Allah ya tabbatar mana da alheri.
Amin. Mun gode sosai da wannan addu'a taka gajeruwa amma mai muhimmanci sosai. Allah ya tashi mu lafiya. Kuma mun gode ma kowannen ku da ya bada gudunmawa a wannan shirin da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda ake ci gaba da yin karo na 40 na kokowa gargajiya na kasar a birnin Tillabéri da ke yammacin kasar. Kuma 'yan kokowa 12 ne suka rage daga cikin 80 da suka hito daga jihohi 8 na kasar waɗanda suka soma shiga kokowar ta bana. Jihar Tawa tana da ɗan kokowa 4, Doso tana da ɗan kokowa 4, Yamai tana da ɗan kokowa 2, Agadas ɗan kokowa 1, sai kuma Zandar ɗan kokowa 1. Daga cikin waɗanda ake watsammani ga wannan kokowar gargajiya hadda zakaran na bara na kokowar gargajiya ɗan asulin Zandar yana tsaye daga cikin 12 ɗin da ke ci gaba da fafatawa. Ranar gobe Laraba ne za a karo na wuccan da final da Swahi, inda za a jehwa sunayen 'yan kokowar a cikin hulluna. Bayan hukumar kokowar ta gargajiya ta ƙasar Nijar ta ba da tsarin yadda za a ci gaba da wasannin, sai dai idan aka yi tuni game da abin da ya biyo baya shine cogen da aka yi zargin cewa an yi tsakanin jihar Tawa da Doso a karawarsu ta ranar Litinin da ta gabata, inda aka shahe dukkan nasarorin da suka samu daga jihohin guda biyu tare da yin kashedi ga waɗansu 'yan wasa da magabatansu da sakatarorin ƙungiyoyin kokowar gargajiya na jihohin guda biyu. Kuma duk da neman ahuwar da magabatan jihohin suka yi waɗanda ke wakiltar jihohin a wurin wannan kokowar, ana iya cewa har yanzu dai ba a samu gamsasshiyar amsa ba game da neman a yahi musu bisa kurakuran da aka zarge su da yi. Har yanzu muna jamhuriyar Nijar, inda wannan shekara ta 2019 da ta kama yanzu haka aka mai da hankali wajen karɓar bakuncin wasan ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20, inda za a fafata a garuruwan babban birnin Yamai da Maradi. A rukuni na ɗaya jamhuriyar Nijar za ta goga da Afirka ta Kudu tare da Najeriya da Burundi a Yamai, sai a Maradi ƙasar Senegal, Mali, Burkina Faso da ƙasar Ghana. Waɗannan wasannin ƙwallon ƙafa za a soma su ne a cikin watan Fabrairu idan Allahu ya kai mu.
To, a gaishe ka, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya, amma fa a taƙaice.
An shiga yini na 11 bayan da aka rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka yayin da aka shiga sabuwar shekara ta 2019, inda har yanzu shugaba Donald Trump da 'yan majalisar dokokin ƙasar ke kai ruwa rana kan kuɗaɗen da shugaban ya nema na gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico. 'Yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai sun ce da zaran sun kama aiki a ranar Alhamis mai zuwa, za su yi maza-maza su amince da wata doka wacce za ta ba da damar a sake buɗe ma'aikatan gwamnatin waɗanda aka rufe su tun a ranar 22 ga watan Disambar bara. Sai dai kuɗaɗen da 'yan Democrat ɗin za su amince da su a cikin dokar ba za su haɗa hadda kuɗaɗen da shugaba Trump ke nema na gina katangar ba, ko da yake babu tabbacin cewa majalisar dattawa ita ma za ta amince da wannan doka. Jami'ai a Somalia da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ce sojojin ƙasar sun kashe wasu mayakan Al-Shabaab 6 ba tare da an gumfanar da su a gaban kuliya ba. Kwamandan dakarun Somalia Farah Muhammad Turba ya faɗa wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa mutanen da aka kashe sun kwashe tsawon watanni 5 a fursuna, suna kuma daga cikin wani gungun mutane da ya ƙware wajen kisa. Ya ƙara da cewa an samu hannun ɗaya daga cikin mutanen dumu-dumu a lokacin da yake kashe wani sojan ƙasar, kuma cafke shi ɗin da aka yi ne ya kai ga kama sauran mutane 5 ɗin waɗanda da ƙarshe aka kashe su. A can ƙasar Japan, aƙalla mutane 8 ne suka ji raunuka daban-daban bayan da wani mutum ya kutsa da motarsa cikin jama'a da gangan a wani titin birnin Tokyo da ya cika makil da jama'a.
To, masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansu, sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya, da Julie Lewis Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injininmu na wannan lokacin Destin, ni Ibrahim Kalamu Sigar ke cewa a ci gaba da shagulgulan sabuwar shekara lafiya. Sai gobe.